ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masjidu ibn taymiyata rahimahullahu ta'ala wanda ke kofar asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta littafin Umdatul Ahkam min kalami Khairul Anam wallafar Al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahmatullahi alayhi wannan majalisi shine majalisi na 99 a wannan yammaci na Laraba 16 ga watan Jumadal Akhira hijrar Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wacce ta yi daidai da 18 ga watan 12 na shekara ta 2024 a majalisin da ya gabata mun shiga babin da yake magana kan sallar Idi guda biyu babul Idain babin da ya kunshi bayanai da hukunce na sallar Idi da ma abubuwan da suke da alaka da sallar Idi guda biyu mun karanta hadisai guda biyu daga wannan babi a yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan hadisi na uku biyu ne ko na'am ba mu karanta kana annabi wa abubakar wa umar yusalluna idaini ai hadisi ɗaya muka karanta na dauka shine na biyu now so za mu tashi hadisi na biyu insha Allah ta'ala ai
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له فقال أبو بردة بن نيار قال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أخل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شات لحم قال يا رسول الله فإن عندنا أناقا لنا جزعة هي أحب إلينا من شاتين أفتجزي أني قال نعم ولن تجزي أن أحد بعدك
wannan hadisi an samo shi daga Bara al-Bara'u dan Azib Allah ya yarda da shi ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake bada labari cewar khatabana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yawmal adha ba'da salati annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana khutuba ranar sallar layya bayan idar da sallah ma'ana bayan idar da sallar idi wannan hadisi yana ƙara karfafar hadisin da ya gabace shi hadisin abdullahi dan umar Allah ya dade shi da babansa gaba daya cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam wa abubakarin wa umaru yusalluna al-eidain qabla al-khutba annabi sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar suna sallar idi gabanin sai khutba khutba ce take biyo bayan sallar idi din to haka zalika wannan hadisi na al-bara'u dan azibin Allah ya dade shi abun da yake ƙara tabbatarwa ke wannan duka yana nuna cewar karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a idi shine gabatar da sallah gabanin kutuba fa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya musu kutuba a cikin kutubar ta sa sai ya ce man salla salatana duk wanda yayi sallah tare da mu kwatankwacin sallar mun nan da muka yi a irin wannan lokaci a wannan guri da siffa irin sallam shine ma'anar man salla salata wanda yayi sallah tare da mu a wannan lokaci a wannan guri kuma salla surata irin ta mun nan wa nasaka nusukana sannan kuma yayyanka irin yankan mu wane yanka kenan yankan layya tunda ai yana bayani kan cewar yawmal adha ranar sallar layya sannan yayyanka irin yankan mu wanne ne yanka irin yankan su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine yankan da ake yi bayan an kidar da sallar idi na ranar sallar layya wanda wannan yankan yana da siffofinsa wanda shari'a ta zayyana da kuma hukuncensa da sharuddansa da shari'a ta zayyana shine ma'anar wa nasaka nusukana yayyanka irin yankan mu wannan hadisi dalili ne da yake nuna shar'ancin yin layya yace faqad asaba an-nusuka duk wanda yayi hakan to ya dace da abun da shari'a take so a babin layya yayi sallah a filin idi tare da liman bayan an idar yayyanka dabbar layyarsa wacce ta cika sharuɗa da siffofi da shari'a ta tanadar to wannan faqad asaba an-nusuka ya dace da karantarwar shari'a dangane da layya yace wa man nasaka qabla salati duk wanda ya yanka dabbar layyarsa gabanin ai sallar idi to fa wannan fala nusuka lahu ba shi da layya layyarsa bata yi ba kenan kaga anan gurin an bayyana mana sharuɗa guda biyu cikin sharuɗan layya waɗanne ne sharuɗan hadisi ya fito mana da su sharadi na farko yace man nasaka nusukana cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai man nasaka nusukana kamar ya kunshi bayani kan wani sharadi cikin sharuɗan layya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi ya bayyana siffofin da sai dabba ta cika su ai layya da wannan dabba din to cewa da yayi nusuka na yayi layya irin layyan mu to wace irin layya su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke suna samun dabba wacce ta cika sharuɗa da addinin musulunci ya tanadar na farko dabbar da ta cika shekara ko kuma haihuwarta ya kai shekara wannan in rago ne ko tunkiya wato ya zamanto dabbar ta kai shekarar da shari'a ta tanadar yanzu in rago ne ko tunkiya an yi sassauci za iya ranka mai wata 6 rago zaka iya yanka mai wata 6 tunkiya zaka iya yanka mai wata 6 kenan rago ko tunkiya daga wata 6 isama amma son samu a samu wacce ta shekara amma ko da an samu wadda wata 6 tunkiya ko watansa 6 rago to zai yi layya dama ai dabbobin layya jinsi hudu ne akwai raƙuma akwai shanaye tumaki awaki to idan mun dauki tumaki gwargwadon shekarun da shari'a ta tanadar ga tunkiya ko rago shine wata 6 yanzu idan ka samu rago wanda yayi wata 6 da haihuwa zai yi layya ko ka samu tunkiya wacce ta yi wata 6 da haihuwa za ta yi layya idan an zo akuya kuma in ka samu wacce ta shekara da haihuwa za ta yi layya haka tauri in ka samu wanda ya shekara da haihuwa zai layya to shine anan gurin bayanin da za a fito mana da shi cikin wannan takaitacciyar kissa kamar ana magana ne dangane da shekara nawa ne kamata dabba in ta kai ai layya da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi wannan kuduba ya bayyana waɗannan sharuɗa guda biyu sharadi na farko ya zamanto in ka tashi yin layya ya zama irin layyan da su manzon Allah suka yi zakai sharadi na biyu ya zamanto kai layyan ne bayan an kidar da sallar idi ba gabanin sallar idi ba sharuɗa guda biyu nan da manzon Allah ya bayyana fa qala abu burdata bani niyar sai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake kiransa Abu Burda dan Niyar sahabi ne wanda yake mai falala shahararren sahabi wanda ya halarci mubaya'a da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Aqaba gabanin yayo hijira daga Makka ya dawo Madina mutane 80 da yan kai cikin mutan Madina sun je sun yi mubaya'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gurin Jifa a Makka akan in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayo hijira daga Makka ya dawo Madina za su ba shi kulawa da kariya kamar yadda za su kula da matansu da ƴaƴayensu to shi al-Bara'u ibn Niyar yana cikin waɗanda suka je suka kulla wannan yarjejeniya tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda duk wanda ya halarci wannan mubaya'a yana da matsayi na musamman a addinin musulunci yana da matsayi na musamman gurin Allah subhanahu wa ta'ala to shi wannan Abu Burda yana cikin waɗanda suka halarci wannan mubaya'ar da aka kulla tsakanin mutan Madina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma baya ga haka yana cikin waɗanda suka halarci yakin Badar duk wanda kuma ya halarci yakin Badar Allah ya bashi garanti da tabbas cewa ya masa afuwa duk abin da ya aikata na kuskure Allah ya masa afuwa gabanin ma ya aikata Allah ya riga ya masa afuwa to wannan ya nuna mana matsayin wanda suka halarci yakin Badar a gurin Allah subhanahu wataala shi kuma Abu Burda yana cikin wanda suka halarci yakin Badar to baya ga haka kuma duk wata fita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayan yakin Badar Abu Burda ya fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabi ne mai falalar gaske a nan gurin da manzon Allah yayi wannan kudubar sai Abu Burda ibn Niyar ya khalul Bara ibn Azib ka kawun Bara dan Azib dan uwan mahaifiyar al-Bara dan Azib sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inni nasaktu shati qabla salati yace ya manzon Allah ni fa na yanka akuyata gabanin a fito sallah gabanin a fito sallar idi saboda annabi ya ce wa man nasaka qabla salati fala nusuka lahu duk wanda ya yanka dabbar sa gabanin ai sallar idi to wannan ba shi da layya to da yaji wannan sai ya ce tab ashe na tabka kwaba ni ko har na yanka akuya ta hamma mun fara cin nama shine ya ce ya rasulullah inni nasaktu shati qabla salati ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni fa na yanka akuyata gabanin fitowa sallah wa araftu anna al-yawma yawma aklin wa shurbin saboda ni na san cewa wannan wuni wuni ne na ci da sha shi yasa nayi maza na yanka ta saboda a fara ci tun da wuri wai ba haushe ce da sanyin safi ake kama fara kuma da zafi akan bugi karfe to shi yasa ga gara kawai yayi samba ko ya fara da wuri kar yayi jinkiri tun da rana ne na ci da sha ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadi yawmu arafata wa yawmun nahri wa ayyamu tashriki ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ranar arfa da ranar sallar layya da ayyamut tashrik sune wuni guda uku da suke biyewa bayan sallar layya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ranaku ne na ci da sha da ambatan Allah to da yaji wannan daga gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma an shar'anta yin layya sai yace to bari yayi gaggawa inda Allah yace sabiqu saribu kuyi rige kuyi gaggawa to bari yayi gaggawan aikata aikin alheri sai yayi ne yayi ijtihadi wannan aikin nasa sunansa ijtihadi sai maza ya yanka dabbarsa saboda yaji annabi yana cewa ranaku ne na ci da sha da ambatan Allah yace wa ahbabtu an takuna shati awwala ma yudbahu fi baiti sai na so a ce akuyata ita ce farkon abin da za a fara yankawa a gidana ya zama na riga kowa duk wanda zai layya a gidana na riga shi kaga sabiqu din kenan ya fito su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama duk wani aiki na alkhairi rige suke wajen aikata shi to kwadayin yayi riga kowa aikata aikin alkhairi wannan yasa sassafe yanka akuyarsa ya zama ba wanda ya riga shi yanka dabban layya sabiqu ila maghfiratin min rabbi sari'u yayi gaggawa tunda Allah ya ce sari'u sabiqu kuma yayi riga yi ya riga duk wani cikin mutan gidansa in har zai yi layya to shi fa ya riga shi yace fa dabahtu shati sai na yanka akuyata wa taghaddaitu qabla an atiya salata sai na breakfast da ita gabanin zo sallah shi kan ma har ya fara tun gabanin ya je sallah aka girka masa yayi karin kumallo da ita fa qala manzon Allah martanin da ya mayar masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa shatu ka shatu lahmin akuyarka kan akuya ce ta an ci nama an ji daɗi amma dai ibadar layyakan baka same ta ba ta kubce maka malamai suka ce wannan yake nuna maka inda mutum zai aikata aiki bisa jahilci yayi kuskure to aikin sa ya tashi a tutar babu tunda anan bai sani bane yasa ya yanka da sai a ce a to tunda baka sani ba an daga maka kafa a ba a daga kafa ba shi yasa a baya ai mun karanta hadisin musi'u salati da yazo yi sallah a masallacin annabi yaje sallama annabi yace irji fa salli fa innaka lam tusalli bai fa san yadda ake sallar ba amma sallar ta sa bata yi ba kenan dole ne idan kana so kai ibada Allah ya karbi ibadar kai ta da ilimi amma matukar kai ta da jahilci jahilcin nan ba zai zama uzuri da zai sa a karbi ibadar ta ka ba sai zama kai me kai aikin banza to shi anan bai san cewar ba a layyar ba sai an sauko idi wannan sharadin ta na biyu kenan sharadin ta na farko ta kai shekarar da ya kamata ta kai kafin ai layya da ita sharadin ta na biyu ya zamanto an yanka ta a lokacin da aka ce a yanka shine bayan an sauko idi to shi ya yanka nasa gabanin a tafi idi annabi yace shatuka shatu lahmin akuyarka akuyar nama ce kamar yadda mutum zai yanka nama zai yanka dabba a ci dadi a gidansa ko yanka kaza a ci a gidansa to haka akuyarka ta zama amma bata zama ta ibada ta sallar layya ba to wannan abu bai masa dadi ba sai yake kokarin neman mafita saboda falalar da ke tattare da wannan ibada ta layya yana ga bai kamata ya misin ba bai kamata a ce ya rasa ba kala sai ya ce ya rasulullah ya manzon Allah inna indana anaqan za ku ga kofi na dan bambanta da naku kada amma ba zai cutar ba yace ya rasulullah fa inna indana anaqan hiya ahabbu ilayya naku akwai aljadha ko ni na babu amma ba matsala ma'anar za ta fito fa inna indana anaqan yace ai a gurin mu a gida kenan muna da ƴar akuya wacce bata kai shekara ba. Akuya wacce bata kai shekara ba ita ce anaqan. Hiya ahabbu ilayya min shataini, amma fa duk da bata kai shekara ba in ka ganta katuwa ce. Dan ni ta fi mun ma akan abani awaki guda biyu wanda suke tsare kunta. Abani itan saboda koshinta da manta da kuma yadda inda za a kai ta kasuwa za ta yi kudi, to ni na fi fifita ta akan abar aban sa'anninta guda biyu. An gane bayani yadda ta samu kiyo ta koshi take da nama ta yadda inda za a kai ta kasuwa za ta yi kudi, to ta fi soyuwa a gare shi sama da a bashi waɗanda suke matakinta a shekara guda biyu. Kamar yana fitowa annabi cewar fa akuya fa koshashiya ce, in har za a daga mun kafa to sai in yi layya da ita. Shine yace fa inna indana anaqan hiya ahabbu ilayya min shataini afatujzi'u anni, lallai fa ni ina da ƴar akuya da bata kai shekara guda ba amma ta fi soyuwa a gare ni sama da aban awaki guda biyu waɗanda suke sa'anninta, shin in na yanka ta za ta isar mun alayya a karbi ibada ta talayyatin da koshashiya ce ta samu kiyo sosai kuma tana da mai tana da kitse inda za a kai ta kasuwa za ta yi kudi, shin in na yanka ta za ta ishe ni a karbi ibada ta talayya? Kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na'am, in ka yanka ta za ta wadatar maka kuma layyarka za ta yi, sai dai kuma walan tujzi'a an ahadin ba'daka, a bayanka babu wani wanda zai yanka irinta ta wadatar da shi ga ibadar layya. Wannan ya nuna kenan akuyar da bata kai shekara ba ba a layya da ita. Shi din ma dalilin da yasa aka daga masa kafa saboda ibtila'i da ya haɗu da shi na ijtihadi da yayi. Ijtihadin kuma sai afka cikin kuskure, to shine yasa aka masa wannan sassauci din. Sai ta alfarmar haka din. To amma bayansa kuma babu wani wanda irin wannan akuyar za ta wadatar masa a yin layya. Wannan ya nuna kenan ita akuya sai ta kai shekara guda. Yanzu akuyar da bata cika shekara guda ba, ba za a yi layya da ita ba. In an yi layya da ita layya ba ta yi ba. Tinkiya da rago fa muka ce wanda suke da wata shida za su iya yin layya. Amma saɓanin akuya, akuya da taure, su sai sun kai shekara guda. Saniya da sa, su kuma sai sun cika shekaru biyu da haihuwa. Yanzu saniyar da bata kai shekaru biyu ba, ba za ta yi layya ba. Sai raƙumi ko raƙuma, su kuma sai sun kai shekaru biyar. Raƙumin da bai kai shekaru biyar ba, ba zai yi layya ba. To yanzu wannan hadisi da muka karanta yana bayani ne kan kan layya ta fiskoki guda uku. Fiska ta farko ya yi ishara kan wasu sharuɗa cikin sharuɗan layya. Sharadi na farko, ba za a yanka dabbar layya ba sai lokacin da aka ayyana. Yanzu kamar yanzu ne mutum ya tashi sallar isha, sallarsa ba ta yi ba, me yasa? Saboda lokacin isha bai ba. To haka ita ma layya ba za a yi ta ba sai lokacin ta ya shiga. Sannan in lokacin ta ya fita mutum ya yi layyarsa ba ta karɓu ba. Misali mutum bai samu damar yin layya ba sai ranar 14 ga watan Dhulhijja, sai wasu makudan kuɗaɗe suka shigo masa ya ce kai bari in sayi rago ko na 150 na yi layya. To idan yasu ya yi layyarsa ba ta yi ba, me yasa? Lokacin ya fita, saboda lokacin na fita ne tare da faduwar rana na wuni na uku. Kenan lokacin layya yana farawa daga bayan an sauko daga idin layya, idin babbar sallah. Sannan zai kare ranar 14 ay 13 tare da faduwar rana. Wannan shine zance mafi rinjaye, tare da cewar mazhabar Malikiya ta tafi kan cewa ranakun layya ranaku uku ne, da ranar layyan karan kansa da washe garin layya da ɗaya washe garin layyan, wuni uku, ranar layya da ran 11 da ran 12. akan wannan mazhabar malikiyya ta ta wa amma mazhabar shafi'iyya da hanabila sun tafi kan cewar har da wuni na sha uku ya shiga cikin wunin layya wanda me layya zai iya yanka layyansa a wannan wuni din wannan sharadi na farko kenan da hadisin ya nuna mana sharadi na biyu dabbar da za a yi layya da ita ya zama ta cika shekarun yin layya wannan shine bayanin da muka yi tinkiya ko rago ya zama sun kai wata shida akuya ko taure ya zama sun kai shekara sa'annan saniya ya zama ta kai shekara biyu raƙumi kuma ya zamanto ya kai shekara uku sai sharadi na a shekara biyar sai sharadi na uku wanda shi ma hadisin ya mana ishara fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yi cewa man wa nasaka nusukana kuma yayi layya irin layyan mu wacce ce irin layyan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce wacce ta cika siffofi guda biyu siffa ta farko ya zama ta kubuta daga aibu dabbar da za a yi layya da ita ya zama ta kubuta daga aibu saboda manzon Allah baya layya da dabbar da take da aibu kuma anan ya ce wa nasaka nusukana yayi layya irin namu wacce layya ce irin ta su manzon Allah ita ce wacce ta cika siffofi biyu siffa ta farko ya zama ta kubuta daga aibu waɗanne irin aibu hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana hadisin shi ma an samo daga Al-Bara'u dan Azib Allah yarda da shi wanda ashabu sunan sun fidda hadisin cikin sunan din su Abu Dauda Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah da kuma Ahmad waɗannan mutane guda biyar sun fidda hadisin cikin littattafan su na hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce arba'un la tujizu dabbar da ta gamu da matsaloli guda hudu ba za ta isar wajen yin layya ba dabbar da ta hadu da aibobi guda hudu ba za ta isar wajen yin layya ba na farko al-awra al-bayyinu awraha wacce take mai ido daya ta yadda wannan makantar tata ta ido dayan ya bayyana inda zaka kai mata sura ta nan ba za ta gani ba sai dai ta nan kaga kenan makantar ta bayyana ko da idan abu daya yake wato wacce take da ido daya wanda makantan daya idan ya bayyana to wannan ba za ta yi layya ba wannan aibu na farko ke sai aibu na biyu wal maridatul bayyinu marada maras lafiyar da rashin lafiyarta ya bayyana wacce kana ganin ta zaka ce wannan dabbar bata da lafiya amma akwai dabbar da zaka ganta ba zaka gane ba in ba gaya maka akai ba to nan zata iya yin layya dan normal misali gudawa cikin ta ya tsinke tana gudawa amma bai ci karfinta ba to nan zata iya layya amma matukar jinya ya ci karfinta kamar za ta faɗi kamar ba za ta yi ba tana tafe kamar iska zai kwashe ta saboda rashin lafiya ko kuma tana kwance ƙarfinta ya tafi kana ganin ta kasar wannan cutacciya ce to wannan ba za ta yi layya ba amma normal rashin lafiya babu matsala za a iya yin layya da ita sai illa ta uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wal arja'ul bayyinu zala'a gurguwar da gurguntakar ta ya bayyana ta yadda in tana gudu da ƴan uwanta za su iya guduwa su batta saboda gurguwa ce amma in dan normal din gishi ne take yi to wannan za ta iya yin layya ba matsala amma in gurguwa ce sosai daga nesa kana hangota tafiyar ta ta bambanta da tafiyar normal dabba to wannan ba za ta yi layya ba sai aibu na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal kaseer allati la tunqi da kwanjaman miyar da batta da kitse batta da maiko bushashiyar akuya raman miya kana ganin kasusuwan jikinta ga su a fili kamar zaka irga kasusuwan kirjinta to wannan ba za ta yi layya ba in ka debe waɗannan matsaloli guda hudu sauran matsaloli duk da sauki misali a ce kahonta rabi ya kare kaga ba a bayyana ba cikin hadisin tare da tasu daga cikin malamai suka ce idan ya zama abin da ya kare ya kai biyu bisa uku, wasu ka ce in ya kai rabi ba za ta yi laye ba, amma shi hadisin ya bayyana mana aibobi guda hudu ne. Shi yasa shi marawaicin hadisin lokacin da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi waɗannan aibubbuka guda hudu, sai yake ce wa manzon Allah, ya Rasulullah, ni ina kyamar in yi layya da dabbar da wani bangare na ƙahonta ya kare, ko kuma wani bangare na kunnanta ya yanke, ko kuma wani cikin haƙwaranta ya zube. Kaga waɗannan ayi annabi bai bayyana su ba cikin hadisin, annabi bai ambaci ƙaho ba, bai ambaci kunne ba, bai ambaci haƙori ba. To sai Al-Bara'u ɗan Azib ya ce, ya Rasulullah, ni ko ina kyamar yin layya da dabbar da wani bangare na ƙahonta ya kare, sa'annan kuma wani bangare na kunnanta ya yanke, ko kuma wani cikin haƙwaranta ya zube. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa, ma karihta fada'hu, abinda ka kyamace shi to ka bar shi, kar ka yi layya da shi. Yanzu kana kyamar ba za ka yi layya da dabbar da wani sashe na ƙahonta ya kare ba, to batta ka je ka nemi wanda ƙahonta bai kare ba. Idan kana kyamatar yin layya da dabbar da wani sashe na kunnanta ya yanke, to batta ka je ka nemi wanda kunnanta bai yanke ba. In kana kyamar yin layya da dabbar da wani sashe na haƙwaranta ya zube, to batta ka je ka nemi wacce take da haƙwararrus a bakinta. Amma kuma wala tuharrimhu ala ahadin, kar ka haramta ma wani yin layya da ita. Inda wani zai ce shi zai layya da mai yankakken kunne, kar ka hana masa. Inda wani zai ce shi zai layya da wacce wasu cikin haƙwaranta suka zube, kar ka hana masa. Ko wani cikin wani bangare na ƙahonta ya kare, kar ka hana masa, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kai tunda ka kyamata ba, ta ka je ka nemo wanda ba ka kyamata ba. Ka kenan waɗannan aibubbuka guda hudu su ne wanda manzon Allah ya zana su, cewar sai dabba ta kubuta daga waɗannan aibubbuka guda hudu sannan za ta iya yin layya. Shi ne ma'anar wa nasaka nusukana, yayi layya irin layyanmu shi ne samu dabbar da ta kubuta daga aibubbuka guda hudun nan da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ambata. Sannan akwai wani abu guda cikin sharuɗan da malamai suka zayyana na dabbar da za a yi layya da ita. Bayan waɗannan sharuɗa guda uku, yanzu mun samu sharuɗa nawa? Guda uku ko? Na farko ya zamanto an yanka dabbar layyar a lokacin da ake yin layya, shi ne bayan saukowa daga sallar idi na layya. Wannan sharaɗi na farko kenan. Sharaɗi na biyu, ya zamanto ta kai shekarun da ake so dabba ta kai gabanin a yi layya da ita. Sharaɗi na uku, ya zama dabbar ta kubuta daga duk wani aibu da manzon Allah ya ambata, shi ne ma'anar wa nasaka nusukana. Yanzu mun samu sharuɗa guda uku. To sharaɗi na ƙarshe na hudu, wanda dama malamai sharuɗa guda hudu suka zayyana, a lokacin da mutum ya ayyana cewar wannan dabbar layya zan yi da ita, sharaɗi ne ba zai sai da ita ba, sharaɗi ne ba zai wani abu da ita ba, sharaɗi ne ba zai kyautanta ba. Yanzu idan ka siyo rago, misali a yau ko Lahadi, sai ka je kasuwa, sai ka ga rago ɗan ƙarami wanda bai wuce wata hudu ba, sai ka ce tunda yanzu layya akwai sauran watanni, bari in saya na yi layya da shi. To wannan ya haramta ka sai da shi, ya haramta ka yi kyautarsa. Ko da haihuwa aka maka, ya haramta ka yanka shi a hakika. Saboda me? Ka siyo shi da niyyar yin layya. Wannan sharaɗi ne, dole ne yanzu ka yi layyan da shi tunda da wannan niyyar ka siya. Sai dai abu guda shi ne, idan kana so ka canja shi da wani wanda ya fi shi, to wannan ba laifi. Amma in ba canja shi za ka yi da wani wanda ya fi shi ba, ya haramta ka yanka shi ka ci, in ba wai ka sa waye ba. Ya haramta ka sai da shi, sai dai in ka siyar ɗin za ka musanya shi da wanda ya fi shi girma, to wannan ba laifi. Amma kawai ka je ka siyar, akwai wani da ya kiwata rago ƙato ya ƙoshi, ya yi ta bashi dusan awara, layya ta matso, sai ce kai ni fa kamar ban kai in yanka wannan ragon ba, ina ga ko zan siyar ne in siyo wanda bai kai shi ba, sauran kuɗin na yi sha'ani na. Sai aka ce masa, wai amma fa wannan aikin nasa fa kamar akwai matsala, amma ya same ni. ya same ni sai ya ce wallahi yana da bukatu kuma bashi ya masa kakatutu ga ragon nan kuma yana ji cewar in ya kai shi kasuwa zai kusan 300 to shine yake so ya kai shi ya siyo ko na 150 ya dan rage bashin da ke kansa nace to in ga haka ka aikata laifi tunda ina ce sanda ka daure ragon ka daure shi da niyyar laifi yace nace to malamai sun ce haramun ne ka je ka saida shi ka siyo wani wanda bai kai shi ba sai dai yanzu in zaka saida shi ka ƙara 50 ko 100 ka siyo wanda ya fi shi to wannan ba laifi sai ya ce to na kwasa wannan haka yanka ragon ya same ni ya tambaye nace a ni dai indai zan gaya maka gaskiya ba abin da ranka ke so ba sai da wannan ragon haramu na ba laifi bane tunda kaga yanzu a cikin hadisi mun ambata daga cikin abubuwan da annabi ya ambata na aibu shine maras lafiya wanda rashin lafiyanta ya bayyana to saboda haka tunda yanzu rashin lafiya ne ya kamata kaga siffofi da ya kamata a ce ta tuka na layyan ta rasa daya cikin siffofi guda hudu da manzo Allah ya bayyana to saboda haka yanzu layya ya tashi daga kanta saboda me saboda wannan aibu kaga abin da aka yi daidai ne na barin ta da aka yi watakila an nemo wata a gefe an yanka to kaga hakan da aka yi shine daidai a mahanga ta shari'a na akan wannan bai ta da bara'a ne da ta ba bara'a ce ta ba bara'a ne da ta kuma ala ta ba shi ba ta ba to malamai sun kafa hujja da innamal a'malu binniyat ai dukan ayyuka sai da niyya yanzu yayi niyya zai yi layya da fita to shikenan Allah ya karbi wannan aiki yanzu idan ya koma da baya suna ga yayi laifi saboda ya riga yayi niyya kuma an rubuta a fayil din sa kuma annabi ya ce innamal a'malu binniyat ya riga yayi niyya ya kudiri aniya zai layya da fita yanzu ya koma da baya suka ce wannan Allah ba ya son wannan al'amari Allah ba ya son kwanga ba kwan ba na'am to wannan hadisi ɗan uwa da muka karanta zamu dauki darussa da fa'idoji karkashin hadisin kusan wannan hadisi dai yana cikin dalilai da malamai suke kafa hujja da shi akan layya idan ana magana kan layya to wannan hadisi shi ake kawowa a matakin farko cikin dalilai bayan an kawo dalili na nassi na alqur'ani dalili na nassi na alqur'ani akwai ayoyi guda biyu da suka shar'anta yin layya sai kuma wannan hadisi da muka karanta aya ta farko fa salli li rabbika wanhar suka ce fa salli li rabbika kai sallar idil layya wanhar kuma ka soke dabbar ka ta layya kaga wannan dalili ne daga alqur'ani da ya nuna shar'ancin yin layya sai kuma akwai aya a cikin suratul an'am kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Allah madaukakin sarki ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ka cewa mushrikan nan na makka inna salati sallata wa nusuki da yankata wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin ga Allah nake yiwa ubangijin talikai halittu duk da wasu malamai suka ce kul inna salati kace sallata wa nusuki da ibadata saboda annusuku yana zuwa da ma'anar ibada a harshen larabci annabi sallallahu alaihi wasallam yace khudu anni manasikaku ku karbi ibadunku daga gurina kaga anan da yace wa nusuki da ibadata to layyan ai ta shiga cikin ita ma ibada ce to su malamai kuma suka ce inna salati sallata ta idi bab idin layya wa nusuki da layya ta da zan biyo bayan sallar idi da ita duka ina yi wa Allah to sai kuma wannan hadisi da muka karanta tana cikin dalilai na layya abinda zamu dauka karkashin wannan hadisi na farko za mu fahimta daga hadisin cewar abinda aka shara'anta shine yin kutuba bayan sallah ranar sallar layya kamar yadda haka al'amarin yake a ranar sallar azumi abu na biyu da za mu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shar'anta wa limamai a yayin da suka zo kutuba ranar sallar idi ta layya ko ta azumi ana so su yi magana kan abinda ake ciki a yanzu yanzu mun kula annabi anan da ya zo kutuba sa yana magana ne kan abinda ake kan gacinsa shine mai layya a ciki yayi maganar sa ta kutuba ya shigo da maganar layya a cikin kutubarsa saboda ana kan gacinta to haka ake so limamai su zama idan ka tashi za kai kutuba wa mutane ka duba abin da ake cikin sa a yanzu sai kai kutuba akan sa saboda zai fi amfanan mutane abin da mutane suke da bukatuwa zuwa gare shi a yanzu abin da yake faruwa a yanzu cikin society cikin al'umma to dauki kai kutuba akan sa zai fi amfanarwa sama da abin da bayan zune ake da bukatuwa zuwa gare shi ba zaka iya yin kudubar ma kafin lokacin sa yazo ta kil amanci misali yanzu liman sai ya hau kuduba akan watan ramadana ya hau minbari kai sai ta kuduba akan watan ramadana ko kuma ya hau minbari sai ta kuduba akan aikin hajji kaga ai ba lokacin sa bane to ana so liman in ya tashi zai yi kuduba ya duba abin da ake cikin sa a yanzu abin da mutane suka fi bukatuwa zuwa gare shi a yanzu sai kuduba a kansa wannan shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa a cikin kudubar sa ranar sallar layya yayi bayani akan hukunce-hukunce da suka shafi abin yanka na layya abu na uku da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta za mu fahimci sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin kutuba a guri wanda yake mai girma wanda aka samu taro na mutane gurin da aka samu taro na mutane sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin kutuba a irin wannan guri sai abu na hudu da hadisin ke karantar da mu yankan abin layya sharadi ne zamanto bayan an sauka daga sallar idi na layya wanda yayi yanka gabanin nan layyar sa bata yi ba abu na biyar da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta duk wanda ya sabawa sunnar annabi wacce akanta musulmai suke tafiya to aikin sa ba karbabbe bane Annabi yace man salla salatana wanda ya salla irin tamu irin ta annabi kenan da shi da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su tare da kyautatawa wa nasaka nusuka na ka kenan wanda ya sabawa musulmai sunnar da musulmai suke tafiya akai to aikin sa ba karbabbe bane komamme ne komin kyan niyyarsa ko da dan Allah ne Allah bai karbi wannan aiki nasa fa'ida ta shida da zamu dauka karkashin hadisin nan da muka karanta zamu fahimci cewa yanzu inda mutum zai yanka dabbarsa gabanin aje sallar layya a sallar idi ta layya ya halatta a ci nama amma ba zai yi ibadar layya ba cin naman ya halatta amma bai yi ibadar layya ba tunda annabi ya ce masa shatuka shatu lahmi akuyarka akuyar nama ce da za a ci kamar yadda aka saba yanka dabba dan ayi abinci ko kuma dan a ci to akuyarka tana wannan matsayi fa'ida ta bakwai da zamu dauka karkashin wannan hadisi zamu fahimci muhimmancin tambayan malamai akan mas'aloli na addini kamar yadda Abul Bara Abu Burda a wannan hadisi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya fayyace masa mas'ala fa'ida ta takwas da zamu dauka daga wannan hadisi zamu fahimci cewar ya halatta mutun yayi ijtihadi saboda anan Abu Burda ai ijtihadi yayi, ma'ana kai kokari da tunaninka, amma wannan fa ba kowa bane ya halatta masa yayi ijtihadi, sai wanda yake da alaka da ilimi, wanda yake da ido a addini shine ya halatta yayi ijtihadi. Idan yayi ijtihadi ya dace da dade yana da lada biyu, inji malamai. Idan yayi ijtihadi yayi kuskure yana da lada ɗaya, shi yasa a nan gurin Annabi bai kushe masa ba, yace ai kai kuskure, ta yaya za a yi kai ijtihadi? Ba haka je ka tambaya ba, a'a sai Annabi bai kushe masa ba, kenan Annabi ya yarda da abin da yayi na ijtihadi duk da cewa ya kuskure. Kenan kana cikin wanda suka cancanci su yi ijtihadi, ma'ana kana da ido a karatu, kai ijtihadi wannan babu laifi. Sannan abu na kusa da ƙarshe da zamu ɗauka karkashin hadisin, hadisin yana fito mana da falalar shi wannan sahabi Abu Burda. Ta yaya muka fahimci falalarsa? Aka ce wannan ƴar akuyar taka ta ishe ka kai kailaya, amma banda kai bata ishi kowa ba, kenan yana da matsayi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan yake nuna mana falalarsa. Abu na ƙarshe da zamu ɗauka karkashin wannan hadisi, zamu fahimci cewar sunnar manza Allah ta gini ne karkashin sauki da saukakawa. Shi yasa manza Allah ya daga kafa wa Abu Burda a kan ya yanka akuyarsa duk da bata kai munzalin yanka ba, saboda sausauci irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, Allah ya ce bil mu'minina raufur rahim, mai jin kai ne mai tausayi ga mu'minai. To haka dabi'arsa take صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حديث نجبة. وعليكم السلام.
عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يأتي الصلاة فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
Mai tambaya ya yi tambaya cewar mutum ne ya halarci, na'am, to da wannan tambaya insha Allah in mun gama karatu za mu sake dawo mata. Na'am, wannan hadisi da aka karanta ya ce an Jundub bin Abdullahi al-Badali radiyallahu anhu qala, an samu daga Jundub dan Abdullahi, Allah yarda da shi, yace sallan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yawman nahri, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi salla ranar sallar layya. Ranar sallar layya ana kiranta da yawmun nahar. An-nahar shine soke dabba. To dube da aikin da ake a wannan wunin, sai aka kira wunin da sunan aikin, ana haka. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi salla ranar sallar layya, wace salla? Sallar idi. Thumma khataba, sai ya yi kutuba. Wannan hadisi dalili na uku kenan, cikin dalilai da suke nuna cewa karantarwar addinin musulunci shine yin kutuba bayan an idar da salla ta idi. Thumma dabaha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yanka dabbarsa ta layya. Wa qala, sa'annan kuma yace man dhabaha qabla an yusalliya, anuskata, anuskarku qabla an ya'ti as-salata, ko na'am, yauwa kuma dinna ku haka ne, na'am, to anna rubuta yace man dhabaha qabla an yusalliya, duk wanda ya yanka dabbar sa gabanin yayi sallah, falyadhbah ukhra makana, to yanka wata dabba daban a gurbin ita wannan din da ya yanka gabanin ayi sallah. Kenan wanda ya yanka gabanin ayi sallah layyarsa ba ta yi ba, shigan abin da ya gabata a baya, bayanin da ya gabata a baya na hadisin da ya gabata a baya. Manzo Allah ya ce duk wanda ya yanka dabbar sa talayya gabanin yayi sallar idi talayya falyadhbah ukhra makana, to yanka wata a gurbinta. Wa man lam yadhbah, duk kuma wanda bai yanka dabbar sa talayya ba, yanzu an gidar da sallar idin layya, falyadhbah bismillah, to yanka dabbar sa da sunan Allah. Wannan hadisi ɗan uwa da muka karanta ya kunshi bayani kan abubuwa guda biyu. Abu na farko, hadisin yayi mana ishara kan falalar yin layya, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya nuna wa al'umma muhimmancin wannan ibada ta layya, har ma ta kai ga ya ba da umarni cewa duk wanda ya kuskure ya yanka dabbar tasa gabanin ai sallar layya, to ya nemo wata ya yanka a gurbinta. Saboda me? Saboda muhimmancin wannan ibada ta layya. Shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya ba da wannan umarni din. Ibada ce kwarai ɗan uwa wacce take mai girman gaske, kamar yadda malamai suka ambata a gurare daban-daban. Akwai hadisi, duk da cewar hadisin malamai sun raunata shi, wasu daga cikin malaman hadisi sun raunata shi, wanda aka samo daga ummuna Aisha Allah ya yarda da ita. Ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ma amila ibnu adama yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam, dan adam ranar sallar layya babu wani aiki da zai wanda yafi soyuwa gurin Allah sama da ya zubda jini, ma'ana yanka dabban layya. Wannan aiki yafi soyuwa gurin Allah a ranar sallar layya. Yace wa innahu la yu'ta yawmal qiyamati, lallai fa ranar tashin alkiyama dabbar ka da ka yanka ta layya za a zo da ita, bi quruniha da kafanta, wa ash'ariha da gashinta, wa azlafiha da kofatonta, za a zo da ita gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sa'annan kuma a lokacin da ka yanka dabbar gabanin jinin ya isa ga ƙasa, ka samu wani matsayi na musamman gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Annabi ya ce, to ku gyara zakatunku in kun zo yin layya. Kar ya zama kawai kai burinka ka samar da nama a gidanka, kar ya zama burinka kar ƴaƴanka su kasa ido suna gani su fa yau ba a yi a gidansu ba, an yi a gidan makota. Kar wannan ya zama shine manufarka, in kai haka ka tafka babba asara. Ya zama babbar manufanka neman yadda Ubangiji. Lan yanalallaha duhumuha wala dima'uha walaki yanalu hatta yanaluhu taqwa minkum, abun da ke cikin zuciyarku nayi domin sa shine ke zuwa gurin Ubangiji. Amma nama fita kunya yi wa yara ya zamanto ba su ji cewa su ma an gaza a gidansu ba, ko kuma su ma sun rasa abin da zai karasa su nishadi da farin ciki, wannan din riba kafaci. Amma ya zama babban manufar ita ce za ka yi ne don kwaɗayin samun dace da matsayi gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sauran abubuwa da za su biyo ba sai su zama riba kafa. Ita wannan ibada ta layya daga cikin falalarta raya sunnar babanmu ne annabi Ibrahim alaihi salam. Haka annabi ya ce, sunnatu abikum Ibrahim, sunnar babanku ne annabi Ibrahim. To a lokacin da bawa zai yi layya ya ji cewa yana raya sunnan annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim kuma wannan ibada ta layya da ya yi, Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta masa ita sakamakon sadaukarwa da miƙa wuya da yi wa Ubangiji. Sai Ubangiji ya masa tukuici da layya, Ubangiji ya masa umurni ya yanka ɗansa annabi Isma'il, ya miƙa wuya ya sallama bisa hukuncin Ubangiji. Ya ce, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka, ya kai ɗan ɗana ni fa na gani cikin bacci na gashi ina yanka ka, me ra'ayinka, fanzur ma za ta ra, menene ra'ayinka. Shi ma ɗan da yake bawan Allah ne na ƙwarai, mun san annabawan Allah ba sa ja da hukuncin Ubangiji, shi ma sai mika wuya bisa ga hukuncin ubangiji yace ya abati almatu umar ya babana aikata abinda aka umurce ka satajiduni insha Allahu minas sabirin ni kon Allah da zaka same ni daga cikin masu hakuri masu sallama wa hukuncin ubangiji yanzu da uba da dadi sun sallama hukuncin ubangiji duk yanda uba yake son da ya sallama hukuncin ubangiji zai yanka dan duk yanda mutun yake son rayuwa dan ya sallama hukuncin ubangiji a yanka shi duka sun sallama hukuncin ubangiji to a lokacin da ya kwantar da annabi Isma'il ya daba wuka a makogoransa Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim wa nadainahu ayya ibrahim kad saddaqta ruqya Allah ya ce sai muka kwala masa kira ya kai annabi ibrahim ka gaskata mafarki da ka gani cikin baccinka wanda wahayi ne sai aka canja annabi Isma'il da abun yanka mai girma sai zamanto shine layya na farko da aka fara a shari'ar musulunci to me yasa Allah madaukakin sarki yayi wannan tukuici wa annabi Ibrahim da Isma'il saboda yanda suka sallama wa hukuncin ubangiji to haka al'amarin yake har kiyama ta tsaya duk wanda ya sallama wa hukuncin ubangiji tukuici yana nan tafi gurin ubangiji ko bajima ko badai zaka ga tukuici daga gurin ubangiji zaka ga sakamako wanda yake mai girma to yanda suka sallama wa hukuncin ubangiji subhanahu wataala suka fifita soyayyar su ga ubangiji akan soyayyar da annabi ibrahim ya fifita soyayyar sa ga ubangiji akan soyayyar da yake wa dansa shi yasa ya yadda da hukuncin ubangiji zai yanka dansa shi ma annabi isma'il ya fifita soyayyar ubangiji akan soyayyar da yake yi wa karan kansa saboda ne ya sallama a yanka shi to shine Allah madaukakin sarki ya musu wannan tukuici na farko kenan na biyu kuma ya dauke musu bala'i menene bala'i yanzu ka yanka danka ai bala'i shi dan karan kansa a yanka shi ai bala'i ne to sai Allah ya dauke musu bala'i malamai suka ce daga cikin dalilai da ke sa Allah ya dauke wa bayi bala'i su zamanto masu sallama wa hukuncin ubangiji kamar yadda annabi ibrahim da annabi isma'il suka sallama hukuncin ubangiji ubangiji sai ya dauke musu bala'i sai ya kawo musu rayuwa mai dadi ta yadda suka yanka rago suka je suna ci suna annashuwa suna jin dadi to haka a yau idan mutane suka zama hukuncin ubangiji gashi nan ga kaddara ta ubangiji sun sallama sun mika wuya sun sadaukar to ubangiji subhanahu wataala zai dauke musu bala'i sannan kuma zai biyo baya da rayuwa wacce take daddada abu na karshe da wannan hadisi yake kunshe da shi hadisin yana kokarin fito mana da hukuncin yin layya dan wasu daga cikin malamai sun kafa hujja da wannan hadisi kan cewa wannan yana nuna maka cewa yin layya wajibi ne haka ne annabi ya ce man zabaha qabla salati duk wanda ya yanka dabbar layyarsa gabanin sallah falyadhbah ukhra makanah ya yanka wata a gurbinta suka ce da ba wajiba bace ba za a ce sai ka yanka wata a gurbinta ba sannan anan kuma umurni ne annabi yayi falyadhbah makanah ukhra ya yanka wata a gurbinta al'amru kuma yaktadil wujuba in annabi yayi umurni wannan umurnin yana hukunta wajibcin a aikata shi sannan ayat qur'ani ita ma ta ce fasalli li rabbika wanhar kai sallah ubangijinka ka soke dabbaka talayya umurni Allah yayi nan ma ga annabi yayi umurni wannan yana nuna wajibcin yin layya Abu Hanifa ya tafi da wannan fahimtar cewa layya wajiba ce ga wanda yake da ikon yin layya wanda kuma ba shi da iko dama la yukallifullahu nafsan illa wus'aha amma wanda yake da daman yin layya to yin layya wajiba ce a kansa inji Abu Hanifa Ibn Taymiyyah ma tafi da wannan fahimtar sun kafa hujja da wannan hadisi da muka karanta man zabaha qabla an yusalliya wanda ya yanka dabbarsa ta layya gabanin yayi sallah falyadhbah ukhra makana suka ce abubuwa guda biyu da hadisin ke fito da su da ke nuna wajibcin yin layya na farko umurnin manzon Allah da yace falyadhbah ukhra makana ya yanka wata nan umurni annabi ya bayar abu na biyu da ba wajiba bace idan mutun ya yanka gabanin sallah ba za a ce ya maye gurbinta da wata ba inda ba wajiba bace suka ce amma kasantuwar ta wajiba ce wanda yake da hali matukar ya kuskure ya yanka ta gabanin sallah to tunda wajiba ce ya nemo wata ya maye gurbinta da ita wannan fahimta ta farko kenan ta Imam Abu Hanifa da Ibn Taymiyyah Allah musu rahama fahimta ta biyu suka ce ba wajiba bace sunna ce dan fahimta ta farko sun kafa hujja da hadisin man wajada sa'a duk wanda ya samu yalwa na dukiya falam yudhi kuma sai ya kiya ilayya annabi ya ce fala yaqrabanna musallana kar ya kuskura ya kusanci gurin sallar mu anan gurin tsawatarwa ne suka ce ba a tsawatarwa a ibadar da ba wajiba ba ibadar da sunna ce ba za a kausasa harshe akan ta ba amma ana annabi ya kausasa harshe yanzu misali yin aswaki ai sunna ce annabi me yace laula an ashukka ala ummati la amartum bi siwaki inda kulli sala ba dan kar in tsananta al'ummata ba ai kaga babu kausasa harshe a ciki da na umurce su da yin aswaki a gurin kowace sallah anan ba kausasa harshe suka ce to duk inda kaji annabi ya kausasa harshe wannan na nuna cewa nan ibadar wajiba ce yace man wajada sa'a wanda ya samu yalwa na dukiya yana da ikon yayi layya falam yudhi kuma sai ya kiyaye layyar manzo Allah yace fala yaqrabanna musallana kar ya kuskura ya kusanci gurin sallar mu wannan tsawatarwa da suka ce wannan to duka yana nuna wanda yake da wadata wanda yake da hali ya ilayya akwai ta dabi'a da al'ummar mu take tafiya akai zaka ga mutum ko yana da wadata in ba shi da mata ba zai ilayya ba wannan kuskure ne yan uwa gauro misali gauro yana dan bugugen sa na kasuwa wani ya ba miliyan 1 baya amma ba shi da mata sai laye ta zo ta wuce koge sa to wannan ba karama asara yake ba saboda wata kilba lalle ya auren ba zai iya mutuwa gabanin yayin auren kaga gara kai amfani da damar ka kafin damar ta kufce kar a bar layye ga masu aure kawai ra'ayi na biyu suka ce layye ba wajiba bace sunna ce amma mai karfi da suka duba waɗancan hadisai da annabi ya tsawatar sai suka ce sunna ce mai karfi ba ana ba mai sauki ba sunna ce mai karfin gaskiya ce ba a so mutun ya batta wanda suka tafi da wannan fahimta imamu malik imamu shafi imamu ahmad Allah musu rahama to su kuma sun kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda imamu muslim ya fidda shi cikin sahihin sa da abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da ahmad sun fidda hadisin cikin littattafansu na hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhala ashru dhulhijja idan kwanake 10 na farkon dhulhijja suka shiga wa arada ahadukum an yudhiya dayan ku sai yake da nufin yayi layya suka ce abin da yake wajibi ba za a ce dayan ku yake da nufi ba fala ya'khudh min sha'rihi wa athfarihi shay'a kar ya dauki wani abu daga farcen sa kar ya dauki wani abu daga gashin sa sai suka ce cewar annabi da yayi wa arada ahadukum dayan ku yana da nufin yayi layya kenan ba shi da nufi ba komai akan sa to ɗan uwa saboda korewar lokaci ina ga mu dasa aya a wannan gabar mun ja da yawa abubuwan da muka faɗa na dadai Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala cikin karatu akwai tambayar da aka yi muka amsa ta takaitacciyar amsa shine idan mutum aka idar da sallar idi na layya bai tsaya ya saurari kuduba ba shin zai iya yanka dabbar sa muka ce eh kwarai zai iya yanka dabbar sa saboda in mun kula da lafuzzan da suka zo cikin hadisi sallah ake magana kuduba ba ita ake magana ba ko hadisin da muka karanta na ƙarshen nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man dhabaha qabla an yusalliya duk wanda yanka dabbarsa ta layya kafin yayi sallah kaga magana sallah ce ba kuduba ba qabla an yusalliya kafin yayi sallah falyadhbah ukhra makana to yanka wata a gurbinta ma'ana ya biya bashi waccan da yanka ba ta yi ba sannan hadisin da ya gabaci wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasaka qabla salati duk wanda yanka dabbar sa ta layya gabanin sallah fala nusuka lahu to wannan bashi da layya kaga sallah ake magana kenan ana idan da sallar layya atake mutun ya yanka dabbar sa to layyar sa tayi abinda dama aka kyamata shine gabanin ai sallar layya mutun in ya yanka dabba to nan layyar sa batai ba saboda yayi layya a lokacin da lokacin layyan bai shiga ba kamar wanda zai salla asuba ne yanzu yayi asuba lokacin asuba bai yi ba akwai lokaci dangane da wasu copies na wannan littafi na Undatul Ahkam a wannan hadisi da muka karanta hadisi na farko inda shi wannan sahabi yake bayyana manzon Allah cewa ya rasulullah fa inna indana anaqan wasu kasara ne anasu ko inaqan haka ne wasu kasara ne nan kasaran typing error kuskure ne na rubutu saboda inaqan ma'anar ya canja gaba daya inaqan ko da kasara to ma'anar ma'anar ya canja gaba daya idan an karanta da kasara kamar yadda yazo a wasu copies to ma'anar zai canja dan inaqan abinda ake nufi da inaqan runguma to kaga ai ma'anar ba za ta fito ba a gurin mu akwai runguma kaga bai yi ba amma anaqan ita ce yar akuyar da bata kai shekara daya ba saboda haka wannan kasarar da yake cikin wasu copies a kuskure to sai kuma abu na gaba tambaya ta gaba da aka yi shin waɗannan siffofi da aka bayyana dangane da dabbar layya a suna ma haka ne eh a suna ma haka ne saboda dabba ce da za a nemi kusaci gurin Ubangiji da ita to manzo Allah sai zamanto ya shimfida mana siffofin da ake so dabbar ta cika to da dabbar layya da dabbar suna duk ana yi ne dan neman kusaci zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi bamban da dabbar da zaka yanka kawai a ci nama a gidanka to saboda haka duka kallo daya shari'a take musu saboda girman wanda zaka gabatarwa dabbar to ya kamata dabbar da zaka nemo masa ita ma ta zama mai girma ta zama ta cika duk wani siffa da ya kamata ta cika dan girmama wanda zaka yanka dabban dan shi shine Allah subhanahu wataala to nan yafi komai kima a gun Ubangiji jin cewa wannan dabbar da zan yanka ina so in girmama Ubangiji ne da ita ina neman matsayi gurin sa to saboda haka dole sai na zaba na dirje to zaka kuwa samu matsayin gurin Ubangiji kenan Ubangiji ba a kai masa lagalagan abu zaba ake sosai a dirje shi yasa wanda ya zako dabbar da take koshashiya mai 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 kitse yayi layya da ita yafi girman matsayi gurin Ubangiji sama da wanda ya nemo dan dade ko kyamurarre alhali yana da ikon ya nemo katuwa mai kiba sai dai in iya karfinka kenan to dama la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha li yunfiq du sa'atin min sa'ati kowa da gurgudun karfinsa amma wanda yana da karfi sai je nemo matsakaiciya ko zai asarar lada mai yawa amma wanda shi iya karfinsa kenan Ubangiji ya sani kowa Allah ya san abin da ke zuciyarsa kuma ya san iya abin da ya mallaka ba abin da zai kuya wa Ubangiji subhanahu wataala abubuwan da muka karanta na dadai Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka wannan karatu da muka yi Ubangiji ya karba daga gare mu muna roƙon Allah madaukakin sarki da wannan karatu ya biya mana bukatun mu na alkhairi duk wani wanda yake da bukata a cikin mu ta alkhairi Ubangiji ya biya masa bukatarsa wanda yake da damuwa Ubangiji ya yaye masa mai fama da jinya Ubangiji ya bashi lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.